فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان متى 25 غوات الربيع الآخر شكرا تدبو إيدة أريبو إيدة أربعين دبير هجرة من زنزيرا أن محمد صلى الله عليه وسلم دق مكة زوى مدينة shine kuma ya dace da tara ga watan 11 shekara ta 2023 shekara miladiya yan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na Riyadus Salihin wallafar babban malami al-Sheikh Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi alayhi rahmatullah idan ba manta ba wancan sati da ya gabata من سياني أحاديثي نغو مشا تكوس أتكين كتاب المنثورات والملح كيس إن شاء الله تعالى زامتاش أحاديثي نغو مشا ترى أتكين ونن كتابي ما ليتي وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب والناديسي أنقوى أنكر بوشد قببان صحابي أبو هريرة الله كارم سيردا يتي دقاء النبس إرادة أمنتي سكارة تبت أقريش يتي اشترى رجل من رجل عقارا ونمتن ياسي بيلي كوجدا أوجن ونمتن cikin ruwayoyin hadisin duka ba ambaci sunan wannan mutane bane saboda kissa ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ke ba mu labarin ta wacce ta faru a cikin banu Isra'ila amma yadda wata ruwaya daga cikin ruwayar Bukhari ta tabbatar ko ta nuna kissa ce da ta faru lokacin banu Isra'ila saboda ka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hi kai to mana ita yake labari yake ba mu wani mutum ya sayi gida in aka ce al-aqar abinda ake nufi da shi shine kullu malakin sabitun lahu aslun shine dukkanin wani abin da mutum ya mallaka wanda yake da asali a wajen wanda ba dauke shi ake ba kamar gida ko fili ko bishiya ma duk za iya kiranta da al-aqar to amma nan abinda yake nufi shine gida ko fili saboda haka an yi ciniki na gida ya siyan masa ya bashi kudin sa sun ragu fa wajada alladhi ishtara al-aqara fi aqarihi jarratan fiha dhahabun to haka shi wanda ya sayi gidan bayan ya shiga gidan sai ya samu wata jaka fiha dhahabun a cikin ta makare da zinare ko gold a cikin fili ko gidan da ya siya a wajen wani فقال له الذي اشترى العقار sai shi wanda ya sayi gidan yace da wanda ya sayi gidan a wajen sa khudh dhahabaka inma ashtaraytu minka al-ardha wa lam ashtari adh-dhahaba yace bawan Allah zo ka karbi zinaranka zo ka karbi gold dinka ni na sayi fili ne kawai a wajen ka na sayi kasa ce kawai a wajen ka ba dinare na siya ba saboda ka zo karbi kayanka wa qala allazi lahu al-ardu shi wanda ya mallaki kasar asali ma'ana wanda ya sayar da ita ya sayar da gidan ko ya sayar da filin sai ya sayar da shi wannan wanda ya siya a wajen nasa innama bi'tuka al-ardu wa ma fiha yace bawan Allah ni na sayi maka gida ne ko fili da abin da ke cikin sa gaba daya kaga dinari nawa yake nan naka ne فتحاكم الى رجل سوراك سي حسومه تفار تسكانن سو كوا يقي جنيه دعوارسا wannan yace lalle abin da aka samu na jakar gold lalle sai mai filin da aka siya a wajen sa ya karbe ta tunda fili na sani shi kuma mai filin da ya sare ti a shi ai ya sai da fili ne da duk abin da yake cikin filin saboda haka tunda ya riga ya samu jaka a cikin filin jakar ta sace shi ya kiyadda ya karba shi ma kiyadda ya karba ku duba yadda ake wasa da dukiya saboda me malabi suka ce wannan na nuna tsantsenin su na nuna gudun haram din su kowa yana gudun ya ci abin da ba haƙin sa ba zalaka fata hakama ila rajulin sai suka kai ƙara suka dauki hukuncin gaba ɗaya suka kai wajen wani mutum daga cikin masu hukunci a lokacin fa qala allazi tahakama ilayhi mutumin da zai musu hukunci wanda suka kai ƙara wajen sa sai ya ce da su ala kuma waladun shin kowanne ɗaya daga cikin ku yana da da a cikin ku kowa yana da da ne qala ahduhuma li gulamun na farko sai ce ina da da namiji ne wa qala al-akharu dayan kuma yace li jariyatun ni kuma ina da ya mace qala sai shi wannan mai hukuncin alƙalin da ke tsakanin sai yace anki hal gulamal jariyata to abinda za a yi sai ku aurar da wannan yaron ga wannan yarinya ku hada su aure wa anfiqa ala anfusihima minhu fatasarrafa yace sai ku ciyar da wannan dinarin da kuke ta rigima a kansa kai ka ki karba shi ya ki karba idan ka hada yarka da ɗansa to sai ku dauki wannan dinarin ku ba su a matsayin kudin sadaki da kuma kudin da zai ciyar da ita ba shikenan arabu ba shikenan arabu fatasarrafa sai suka sarrafa wannan kudin ta wannan hanyar da shi wannan alƙali ya gaya musu a cikin riwayar bukhari cewa fatasaddaqa ma'ana sai suka yi sadakar wannan dinarin ga ƴaƴansu da suka hada su aure wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslimu suka fitar da shi dan uwa wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da malam imam an-nawawi ya kawo su a cikin wannan kitabi na al-mansurat wal-mulah kada kuma ta a baya malam yana ta kawo mana hadisan da suke da alaka ne da me alamun tashin kiyama amma wannan hadisi shi ba shi da alaka da tashin kiyama sai dai yana cikin hadisan da suke da alaka da me al-mulah al-mulah daman na ga muku cewa ma'ana al-mulah shine ma yustamlahu min al-kalam zancen da yake mai dadi labarin da yake kayatarwa yake jan rai wannan ɗaya daga cikin zantuttukan da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zantar da saban sa su labarai ne da zaka ji dadin karanta su labarai ne kuma da suke dauke da izina a cikin su mai yawa wai da idan ka bi su akwai darussa da yawa da ya kamata ka dauka wanda zai maka amfani a rayuwarka to Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu labarin wasu mutum biyu daga cikin banu Isra'ila daya ya sayar da daya fili ko gida saboda haka shi wanda aka sayarwa ka dauka ya je ya fara aiki saboda haka kawai sai ya tono zinari zaka amma kare da dinari saboda haka shi kuma sai ya dauka sai ya kaiwawa wanda ya sai filin a wajensa eh kaga tun asali wannan ya nuna maka tsantsenin sa da gudun duniyar sa da kokarin ya ga ya kauce wa abin da yake ba haƙin sa bane dan kaga yadda ka sai fili ko ka sai gida a wajensa ka je kake tono sai kaga wani abin da yake na dukiya a wajen ka san karan farko ba kowa yake da zuciya mai kin da zai dauka yayi ma cigiya ballantana ne ma asalin mai shi ba a so haka zai amfani ne da shi kawai amma shi sai ce ba zai ci ba sai je ne wanda ya sai masa da filin sai ce mallan rike dukiyarka sai ce wace dukiya kuma yace a cikin filin da ka sayar min na same ta sai ce akramaka Allah ai taka ce tunda ni na sayar maka da gida ne ko kuma da fili da me da abin da yake cikin filin din naka ne so haka abin da ka samu a ciki naka ne zakata gol da ka samu ta waye taka ce sai ce a ban yadda ba ai ni fili kawai na siya ban siya da zaka ba kun ji bayan Allah eh suna ta musu akan kudi kamar yanzu ne ka ce ka je kana haka sai ka tsinci daloli eh ka tsinci daloli masu yawa a cikin zaka so da kaga tun karan farko zakai alhamdulillah ne ka ce Allah madaukakin sarki ya bani ka je ka ci gaba da harkokinka to amma kaga shi bai haka ba saboda haka sai suka dauki ƙara suka kai wa ɗaya daga cikin su ko kuma alƙalin da zai hukunci tsakanin su shi kuma alƙali saboda haka da ya rasa yadda zai kawar da abin da ke tsakanin nasu na husuma, sai ya tambaye su shin kowanne ɗaya daga cikin su yana da ɗa. Haka akai suka bayyana masa cewa eh, suna da ƴaƴa. Na farko yace yana da ɗa namiji, na biyu yace yana da ƴa mace. To shine sai hukunta musu cewa su haɗa su aure, sai su ciyar da wannan dukiyar a gare su, sai ya kasance wannan zinarin da suke rigima a kansa sun ciyar da shi a kansa, an ba su shi a matsayin sadaki da abin da zai ci da ita, shi kenan rigima ta mutu. To abin tambayar anan wajen, menene hukuncin mutumin da ya sai fili ko gida ya kuma tsinci dukiya irin wannan a ciki a yanzu? Wancan mun ji abu ne da ya faru a zamanin Bani Isra'ila ko a zamanin shari'ar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya hukuncin wannan. Yanzu ka kaddara kai ne ka je ka sai fili, ka biya kuɗin, an baka takardu, ya zama naka. To ka je ana cikin hakan foundation kawai, sai ka ga ana dukan wani abu mai ƙarfi, kawai da aka gama haƙowa sai ka ga akwati ce da kuɗi a ciki. To wannan menene hukuncin sa? Shin naka ne ko kuma kai ma zaka irin wannan na waɗannan bayin Allah? To hukuncin sa, abu na farko, shi abin da aka binne a ƙasa idan mutum ya tono shi kala biyu ne. Akwai abin da ake ɗaukar sa a matsayin rikazi, shine dafnul jahiliya. Rikazi shine binne-binnen da lokacin aka yi shi lokacin jahiliya. Kun san ada yadda suke ɓoyen kuɗin su, shine idan mutum ya tara kuɗi da yawa, to yakan samu jakati ta fata wacce ba za ta lalace ba, saboda haka sai ya zira dinaransa a ciki da yawa, ko kutu irin ɗan ƙoƙo haka. Saboda haka sai ya rufe, sai ya je samu guri mai aminci, sai ya haƙa, sai ya binne wannan kuɗin, sai ya mai da ƙasa, sai ya sa alama, alamar da shi kaɗai zai gane. Wasu daga cikin sukan ɗauko abokansu ko wanda suka yarda da su, ko yardajje daga cikin ƴaƴansa, sai ya ce to kaga nan wajen dukiya na ajiye a wajen, ko da bayan bani sai a zo a haƙe. Amma wani baya yin wannan saboda bai yarda da kowa ba. To tunda bai yarda da kowa ba kuma, ta Allah ya sai ya kasance a kansa ko ƴan uwa. Idan ta Allah ta kasance a kansa ya mutu, babu wanda ya san me da kuɗin a wajen, haka ne? To tunda babu wanda ya san da kuɗin a wajen, me zai faru? Ana nan wata rana wani zai iya mallakar wajen a matsayin gona ko fili da zai saya gina gida. To idan ya sai wajen kuma yana ana cikin haka, zai samu wani dukiyar Allah maɗaukakin sarki ya bashi. To wannan shi ake kira rikazi. Shi wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, abinda ya faɗa kamar yadda ya zo a cikin hadisin Bukhari da Muslim, ya ce wa fir rikazi khums, a cikin rikazi za a fitar da ɗaya bisa biyar ne. Shi irin wannan dukiyar idan Allah maɗaukakin sarki ya sa kai gaman katar da ita ka samu, to a lokacin kawai abinda zaka shi ne zaka raba ta gida biyar, ka ɗauki kashi huɗu, kashi ɗayan kuma ka bada shi sadaka, shi kenan ka ci bilis. Abinda Bahaushe yake cewa wai tsuntsu daga sama gashashshe, Allah ya baka, Allah ya kashe ya baka. Akwai kuma abinda ake ɗaukarsa a matsayin al-luquta. Al-luquta shi ne tsuntuwa. Shi kuma tsuntuwa malamai suka ɗauke shi a matsayin dafnul muslim, irin abinda mutum musulmi ya binne a gidansa. To irin wannan suna ɗaukarsa a matsayin tsuntuwa ne. Idan yanzu misali za ka iya bambance abin da yake dafnul jahiliya ne da kuma abin da yake mai tsuntuwa. Misali suka ce idan guri ne da yake tsohon guri, an daɗe ba amfani da shi, to kaga wanda zaka iya ɗaukarsa a matsayin dafnul jahiliya. Amma waje ne misali, waje ne da yake rayayye, ana amfani da shi yau da kullum, maybe gida ne kace zaka ɗan yi kwaskwari ma, me wajen nasa ne, sai ya gaya maka siffar abin yadda yake, a cikin wace irin jaka yake, a cikin wace irin akwati yake, idan kuɗi ɗan nawa ne da ɗan nawa ne, idan dinari ne da wani iri ne, mabrub ne ko ghairu mabrub. Idan ya lissafa maka shi, ya wassafa maka shi, kaga irin yadda ka tsince shi ne, to nawa yake nan, nasa ne sai ka ɗauka ka bashi. Idan kuma ba a samu mai shi ba, to sai shi kenan ya kasance almalu da'i kenan, dukiya tozartacciya da ba a samu ita ba. Malamai suka ce ita kuma irin wannan ana ɗaukar ta ne a sata a baitul mali, ba naka bane kenan, ba naka bane. Abu da uku kuma shine akwai al-ma'adin. Akwai al-ma'adin, mutum ya sai ƙasa ko ya sai gida ko ya sai fili, sai ya zo yake aiki a cikin filin, kana cikin aiki kawai sai ka tono gwal, ba a cikin jaka ba, an fahimta? Kamar yadda ake haƙan gwal a irin su zamfara da sauransu, ai haka ake a same shi ko? to irin wannan kana cikin dukan wani dutse a ƙasa kawai sai kaga wani abu mai kyalli da aka duba kawai sai aka ga danyen gwalle to wannan a kaida a musulunce da kai da kace kasar naka ne ba kai da kace kasar ba naka bane na wanda ya san maka da kasar ne ina fata an fahimta saka sai aka sami irin wannan na wanda ya san maka da kasar ne ba naka ba shi ma idan ba shi ya tiya ba ba shi ya siya ba asali akwai wanda ya san masa nasa ne to haka al'amarin yake saboda haka su waɗannan yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bamu labarin su al'amari ne ya faru lokacin jahiliya ya faru lokacin banu isra'ila saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hikaito mana labarin kawai yake hikaito mana labarin yake amma a zamanin yanzu idan mutum ya tsinci irin wannan dukiyar to zai duba ɗaya daga cikin abubuwan da muka faɗa guda uku ko dai ta kasance rikazi ce ko ya kasance tsuntuwa ce ko mai kasance me ma'adani ne idan ma'adani ne kamar misali a ce fetur ne mutum yana a kawai a samu wani ido na fetur ya bullo a cikin gidansa to a ka'ida a musulunci a shar'ance wannan fetur ɗin fa ba na gwamnati ba ne ina ba gaya muku a musulunci ba dokar ƙasa ba eh a constitution today ba naka bane eh za a zo a kwace dan yanzu a kaida a dokar Najeriya a yadda dokar kasa take a Najeriya gidanka ma idan gwamnati za ta zo ta karba gidanka da kake ciki gwamnati za ta iya zuwa ta karba in ta ga dama ta yi compensation dinka ta baka dan wani fili a can gefe can su rigafa da ko ina ne ta sai ka koma kace tana so ta amfani da gidanka saboda dilland ta gwamnati ce ka'ida kenan yanzu idan da kake ciki da ka siya ka bi aro aka baka an fahimta amma a musulunce ba haka bane abin da ka samu naka ne kai ne asalin wajen naka ne haka al'amarin yake ingo Allah madaukakin sarki ya samu dace wa anhu radiyallahu anhu hadisi na 20 shi ma da an karbo shi daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yarda أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجما زن الله إرادة أمنتي سكارة تبتا أغريش ينتي وكانت امرأتان معهما ابناهما النبت إرادة أمنتي سكارة تبتا أغريش يتي وسما تاي قدابيو سنكسا تسنا دي آيانس قدابيو كانانا انجاري دي وانا شمانا ايدي قسكم لابارين بنو إسرائيلا جاء الذئب فذهب بابن احداهما saboda sun aje ayyansu a tare a waje guda a kwance sun tafi suna harkokin su sai aka rashin sa'a sai kerkeci yazo fadhaba sai ya tafi da ibn ihdahuma da dan daya daga cikin su ma'ana sai kerkeci ya kama dan daya daga cikin su ya kashe shi ya cinye sai saura guda daya kenan faqalat لصاحبتها سي da suka zo kowace ta kalla taga saura da guda daya sai ita wacce ta tabbatar cewa ba dan nata bane babbar sai tace inna ma zahaba bibniki ai danki ya dauka ba dana ba saboda ka dana ne wannan wanda ya rage yanzu wanda kirke ce dauka danki ne wa alatul ukhra ita ma dayar sai tace إنما ذهب بابنك آآ لنك بكركيتي أوكا بانا وبا فتحاكما إلى داود صلى الله عليه وسلم سوى راك سيسك أو كيوكن سيسك تفوزن أنب داود عليه السلام لو كتن أنب داود عليه السلام سوى راك سيسك كارا وجنسا فقضى به للكبرى سنة زوى أنب داود سكا ميدا مغانا أو جنسا كو سيئت أو كتن سيبا وببر سيسك كارا مبا كده غسيابا لنك بني سيبا وببر to haka hadisin kawai yazo cewa fataha kama ko kuma faqada bihi lil kubra sai ya hukunta dan ya bawa babbar hadisin bai fadi tattaunawar da annabi Dawud alayhi salam da matan ba bai fadi kuma dalilin da yasa annabi Dawud ya dauki dan ya ba babbar ba duk ba a fadi wannan ba kawai abinda aka fada shine ya dauki da ya bawa babbar to shine sai malamai suke ta kokarin istinbati da kokarin gano dalilin da yasa Annabi Dawud ya ba babbar wasu suka ce ai abin da yasa saboda annabi Dawud alayhi salam ya kalli babbar ya ga babbace sosai ta kai shekarun da mai yiwa ne daga wannan ba za ta ƙara haihuwa ba so da ka sai tosa mata sai ga wacce ita kuma ƙarama ce za ta iya haihuwa nan gaba sai ya dau dan sai ya bata haka wasu malaman suka faɗa wasu malaman suka ce a'a ai abin da ya faru lokacin da suka zo dan a hannun ita babbar yake to tunda a hannunta yake me za yi tsammani nawa yake nan nata ne sai aka sai annabi Dawud ya hukunta kawai cewa dan naki ne kawai ki je da shi wasu malaman suka ce kuma bayani suke tunda ya danganta da iya isar da hujjarka da iya bayyana dalilinka a wajen alkali sai kaga wani lokacin baka da gaskiya amma ka iya surutu da bayani ba haka bane sai ka kayar da abokin husuma ka shi bai iya bayani ba mai bin yaje cikin mutane ma jikin su karkarwa yake bai saba tsayawa a gaban alkali ba ya ganshi a gaban alkali a zaune ya jira masa ido ga mutane sun kewaye shi an sashi a cikin dan wani abu a ce yi bayani sai ya duburbuce ya kasa bayani alkali ce to baka da gaskiya shi kuma wancan ya saba bayani saboda haka sai ya tsaya kyar ya kalli alkali ta bayani ya ce Allah gafarta malam akai kaza akai kaza akai kaza shi kenan alkali ce to kai gaskiya tunda shi alkali da me yake amfani hujja da dalili hujja ba haka bane yan uwa shi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace mutane guda biyu sukan zo waje na a cikin hadisin Bukhari da Muslim ya kasance daya ya fade iya bayani in dauki haƙƙin da ba nasa ba in bashi annabi yace ka sani duk wanda aka dauki haƙƙin wani aka bashi yace to wallahi an bashi wuta balbal duk abin da yace a wannan haƙƙin da aka bashi haramun annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kansa yake yin amfani da abin da yake na zahiri ne to malamai suka ta tattaunawa daya daga cikin abubuwan nan da shi zai sa annabi Dawud ya dauki wannan aya bata to yanzu dai mu dauka cewa annabi Dawud alaihi salam ya dauki dan jariri ya bawa babbar ya ce su tafi yayi hukunci ita karama fa shikenan kije ki dangana Allah ya baki wani to fa kharajata ala sulaimana ibni Dawud sallallahu alaihi wasallam suna fitowa sai suka game da dan annabi Dawud shine annabi Sulaiman alaihi salam shi kuma a waje to daga suna fitowa sai suka hadu da shi fa qala sai ya ce da su me ya faru fa akhbaratahu sai suka bashi labarin abin da ya faru ai ga abin da ya faru ya'yan mu guda biyu muka ajiye kerkece zai dauke guda daya cinye mun je wajen annabi Dawud alaihi salam amma ya bawa babbar annabi Sulaiman alaihi salam ya fahimci a yadda ya kalle su kamar akwai rashin gaskiya a janibin ɗaya daga cikin su saboda haka sai annabi Sulaiman alaihi salam yace ituni bisikin sai yace da wanda suke kusa da shi ku je ku kawo min wuka aje a kawo min wuka ashiquhu bainahuma tunda dai kun yadda ke an yi hukunci kina gani har yanzu baki yadda ba aje a kawo min wuka in tsaga dan gida biyu in baki rabi ke in baki rabi an fahimta in aka tsaga dan kaga yayi me kenan ya mutu faqalati sughra sai ita karamar da annabi Dawud alaihi salam ba ita ba dan ba ya ba dayar sai ta ce da annabi Sulaiman alaihi salam la taf'al rahimakallahu kada ka aikata Allah ya maka rahama ya kai shugaba huwa ibnuha na yadda danta ne a bata yan uwan fahimta ita karamar sai ta ce ta yadda dan babbar ne a bata kar a kashe shi ita kuma babbar ta yi buris ma'ana a yanka din ta yadda a yanka din yawwa faqaba bihi lis-sughra sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ke ba danki bane ya kalli babba ya ce ba danki bane ku ba ta danta sai daga sai aka dauki dan aka bawa karamar annabi Sulaiman alaihi salam shi ma anan wajen akwai wata hujja da ta tabbatar masa da cewa dan na wani ne babu ko akwai hujja babu amma da me yi amfani ba zai iya gamin da me yi amfani hikima haka ne hikima amma akwai abin da malami suke ya yi amfani ne da karina malami suka ce alƙalai ya halatta su yi aiki da ƙarina wajen yanke hukunci me ƙarina shi ne rinjayen zato a kan wani shi ne mai gaskiya ta wani abu da ya bayyana alama da ta bayyana yanzu wata alama ce da ta bayyana shi ne yanzu rahama da jin kan da ke tsakanin da da mahaifi ta ya zai uwa ta yadda ayin kadanta a gabanta da Allah uwa kalli yadda iyaye suke son ƴaƴansu ta ya zai uwa ta yadda tana gani a dauki wuka ayin kadanta za ta yadda ai gwamnati rinka kallon su a ba ɗayar ba haka bane ita ta san danta ne gwamnati ta yadda a dauke shi a ba ɗayar ta hakura tunda tana kallon sa ya rayu dai alhamdulillah da a ce an kashe shi a gabanta amma ita ɗaya da yake ta san ba nata bane ba fa sai ta buris ai ba da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo ƙaba ta ce kuma ba sai ta yi shiru kaga mai take nufi a lokacin ta amince a yanka shi a yanka shi kowa ya rasa to wannan ita ce karina ƴan uwa ku kalli karina a cikin suratul yusuf za ku fahimci yadda ake hukunci da karina a cikin suratul yusuf isar matar imra'atul aziz da ta nemi Annabi yusuf alaihi salam ai da an san abin da ya faru ko ta nemi Annabi yusuf alaihi salam Annabi yusuf bai yadda ba to amma kafin ta neme shi me ya faru ta hilace shi ne ta masa dabara ta shigo da shi har cikin ɗakin ta kuma duk tarfa kofofin gidan duka dan Allah madaukakin sarki cewa wa ghallaqatil me abwaba kaga gallaka aka ce ta rurrufe kam kenan gam ka kalli fi'ilin da ke wa ghallaqa ba a ce ghalaqa ba in aka ce ghalaqa me yake nufi kawai an rufe amma gallaka an ƙara mai an ƙara wata lamun din ba haka bane yadullu ala ziyadatil ma'ana yana nuna lalle rufe wanda aka ba ta hausa ba ce to haka ta kofofin gidajen gaba ɗaya ta rufe sai ta ce da Annabi Yusuf alaihi salam hay talaka to yanzu kuma ya rage naka aiki ya dawo gare ka Annabi Yusuf alaihi salam ya ce qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu adh-dhalim Annabi Yusuf alaihi salam ya ce Allah madaukakin sarki ya tsare ni ai mai gidana ne kuma ya kyautata min duk abin da nake bukata na rayuwa yayi min lalle azalai ba su samun rabota sai Allah ya ce walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasina to inda nake so in kai ku zuwa gare shi shine lokacin da ta nemi Annabi Yusuf ya kiyarda sai ya juya zai gudu saboda haka sai ta biyo shi yana gudu tana binsa ya bude wannan kofar ta biyo shi har ta iya kama bayar rigar sa ta ja saboda haka a garin ja shi kuma zai kwace rigar sa zata yi me zata yage shine wa alfa ya sayyidaha ladal bab kawai sai suka tike a daidai shi kuma mai gidan ya sako kai zai shigo Annabi Yusuf yana gudu an biyo shi kawai sai ga mai gida me yake faruwa ka san mata kafin ya bude baki ya magana sai ta riga shi ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayuzana aw azabun alim kafin ya magana ma ta riga ta daure shi kawai sai ta yanke hukunci me yasa sakamakon wanda yake nufin iyalinka da mummunan abu ka kawo shi gidanka amma ya nufi iyalinka da mummunan abu sai ta ce abin da ya kamace shi kawai shine ko dai a daure shi ko kuma a masa azaba mai radadi to Annabi Yusuf a lokacin sai ta hiya rawadatni an nafsi ita ta neme ni wallahi ba ni neme ta ba to a lokacin an samu me an samu abubuwa guda biyu an samu ta'arudi tsakanin maganarsa da maganarta ta ce ita ta ne shi ya neme ta ya ce ita ta neme shi to dole ana bukatar dan tsakiya kenan to shine a lokacin sai aka samowa wa shahida shahidum min ahliha sai aka nemo wanda zai hukunci daga iyalan gidan wanda suke suna da alaka da ita to bar ku ji hukuncin da ya bayar karina yi amfani da ita ba hujja bace karara tunda babu wanda ya gansa aiko sai ce in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa min al-kadhibin amma wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadhabat wa huwa min as-sadiqina falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna azim shikenan an gama karina ce amfani da ita yace a duba rigarsa idan rigarsa ta yage ta gaba to lalle Annabi Yusuf alaihi salam shine yake kokarin afka mata a garin ta kwace ta kama rigarsa ta yaga ta gaba ba haka bane idan kuma aka ga rigarsa ta baya ta yage to lalle gudu yake neman yi tsira da mutuncinsa ita kuma ta kamo shi rigarsa ta yage ana duba bayan sa kawai sai aga rigarsa ta yage ta baya to shine sai shugaban ya ce ke ki ji tsoron Allah babu kyau irin wannan shine innahu min kaidi kun inna hadha min kaidi inna kaida kunna azim sai ke ki ji tsoron Allah ki kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki to wannan karina ake amfani da ita to annabi Sulaiman alaihi salam anan shi ma karina yayi amfani da ita ba wai hujja yake da ita ba lalle alkali yana da dama da zai yi amfani da karina wajen yanke hukunci sannan malami suka ce da hukuncin annabi Dawud alaihi salam da hukuncin annabi Sulaiman dukkanin su menene ijtihadi ne dukkanin su malami suka ce inda ake hukuncin annabi Dawud alaihi salam yayi shi ne da karkashin nassi karkashin umarni ne Allah madaukakin sarki annabi Sulaiman zai canza annabi Sulaiman bai canza shi ba Allah madaukakin sarki ya ce da annabi Dawud yayi kaza annabi Sulaiman alaihi salam yana da ikon da zai canza shi ba shi da iko wannan shi nuna maka ashe hukuncin da annabi Dawud alaihi salam yayi ijtihadi ne hukuncin da annabi Sulaiman alaihi salam yayi shi ma ijtihadi ne sai dai daya ya dace daya yayi me daya yayi kuskure annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe yace idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajrani wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid idan alkali ko mai hukunci yayi ijtihadi wajen yayi hukunci tsakanin mutum biyu sai kuskure to za a bashi lada daya dan bai nufaci yin kuskuren ba an fahimta ai amma idan yayi daidai sai Allah ya bashi lada biyu to kaga nan da annabi Sulaiman alaihi salam da annabi Dawuda dukkanin su kowa zai samu lada ina fata an gane al-imam ibn kathirin alaihi rahmatullah a tafsirin sa lokacin da yake fassara yake kokarin kawo tafsirin wannan ayar ta wa Dawuda wa Sulaiman idh yahkumani fil harf idh nafashat fihi ghanamul qaumi kunna li hukmihim shahidin fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atina hukman wa ilma ya kawo wannan hadisin karkashin sa ya kawo wannan hadisin karkashin wannan ayar ma'ana kaga hukunci ne annabi Dawuda yayi annabi Sulaiman yayi hukunci amma sai Allah madaukakin sarki ce fa fahamnaha Sulaiman sai muka fahimtar da annabi Sulaiman alaihi salam abinda mahaifinsa annabi Dawud ya kuskure asali shi ita ayar tana bayani ne game da me game da al-harf amfanin gona wani mutum ya shuka amfanin gonarsa saboda sai wani makiyayi ya kora dabbobin suka zo suka lalata masa amfanin gonarsa suka cinye kuma suka lalata masa a cikin dare saboda kai ce wallahi ba zai yadda ba ya kama wanda yake da haƙƙi akan dabbobin sai ya kai shi wajen annabi Dawud alaihi salam annabi Dawud da ya kalli irin barnar da aka yi wannan manomi sai ya karɓi dabbobin makiyayin gaba ɗayan su kawai sai ya ce an ba wannan manomin gaba ɗaya kai makiyayi fa sai ya ce tashi kai tafiyarka an gama hukuncin kenan an fahimta yan uwa an kwace dabbobin su an ba wannan to shine su ma suna fitowa waje sai suka da annabi Sulaiman alaihi salam shine sai ya tambaye su me mahaifi na sai suka bashi labari ga yadda ya hukunci sai ya shiga sai ya ce da mahaifinsa annabi Dawud alaihi salam idan ni ne ba haka zan yi ba sai ya tambaye shi ya zaka yi sai ya ce abinda za a yi shine zan karɓi dabbobin dukan su na shi makiyayin da ya kora suka cinye wa manomi ne amfanin gonarsa in ba da su ga shi manomi in ce ya je ya ci gaba da amfani da su da tatsan nonon su yana sha yana amfani da su yana ciyar da su shi kuma wannan makiyayin da ya koro dabbobinsa suka zo suka lalata amfanin gona sai in sa shi ya je masa sabon shuka ya reni shukar har sai ta zo tsawon inda dabbobinsa suka cinye sannan sai ya je karɓi dabbobinsa shi kuma ya zo ci gaba da kula da gonarsa an fahimta shine wa Dawud da Sulaiman idh yahkumani fil harf a lokacin da suka yi hukunci akan amfanin gona idh nafashat fihi ghanamul qaum lokacin da dabbobin wasu mutane suka afka cikin gonar shi wancan wanda aka cinye amfanin gona suka yi masa barna to karshe sai Allah madaukakin sarki ya ce fa fahamnaha Sulaiman sai muka fahimtar da annabi Sulaiman hukuncin da yake da daidai to karkashin wannan ayar al-imam ibn kathirin sai ya kawo wannan hadisi dan ya goya shi da wannan kissa ta annabi Dawud da annabi Sulaiman kaga ita ma za ta shiga ko za ta shiga ita ma za ta shiga hukunci ne annabi Dawud yayi annabi Sulaiman yayi hukuncin da yake shine mafi zama daidai sama da nawa na annabi Sulaiman na annabi Dawud alaihi salam malami suka ce anan zaka fahimci cewa lallai zaka iya samun wanda yake ƙasa da kai a shekaru amma yafi ka fahimta ba haka bane zaka iya samun wani dalibin ka ne ma kai karantar da shi amma yanzu ya taso yafi ka ana samu ko ba a samu ana samu yanzu annabi Dawud alaihi salam mai fa annabi Sulaiman ne shi ya haife shi kuma annabin Allah ne manzo shi ma annabin Allah ne manzo amma kun ji hagurare guda biyu inda annabi Dawud alaihi salam yayi hukunci amma annabi Sulaiman yazo yayi hukuncin da yake yafi zama da dai sama da na mahaifinsa wannan ko baya nuna cewa annabi Sulaiman shine sama da annabi da mahaifinsa annabi Dawud ina fata an fahimta fahimta ce da Allah madaukakin sarki yake ba kowa gurgurdan tasa kowa gurgurdan tasa haka Allah madaukakin sarki yake raba ilimi ya ba kowa eh haka Allah madaukakin sarki yake raba fahimta ya ba kowa irin tasa baya nuna cewa kuma dan yanzu ka taso kai karatu kana da fahimta malamin da ya koyar da kai canda kuma kaji ba ka ganin mutuncinsa wannan kuma ilimin ka ba zai albarka ba ina fata an fahimta duk wanda ya taba karantar da kai karatu lalle yana da wata falala a kanka yana da wani nasibi na ka mutunta shi ka girmama shi ko komai lalacewar sa Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi حديث نقبة لإشرين دقاء وعن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال أنكر بودة مرداس وان ديكي دي قبيل الأسلم الله من أكين سركيك أرى مسير دا شي مرداس ابن مالك قيني دي قسكين سابن النبس إرادة أمنتي أرى تبتا أغريش ابن حجر الأسقلاني أسكين التقريب ناسا yake cewa sahabiyun baya'a tahta ash-shajara yana ɗaya daga cikin sahabban da suka yi mubaya ƙarƙashin bishiyar nan da Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh bay'unaka to yana cikin su sai dai yana da hadisi ɗan kadan ne hadisan sa ɗan kadan ne wannan hadisin nasa shi kadai ne hadisin sa da Imam al-Bukhari ya rawaito babu wani duk cikin sahih al-Bukhari gaba ɗaya ka je ka bincike shi daga farko zuwa ƙarshe wannan shi kadai ne hadisin sa a cikin sahih al-Bukhari Allah ya ƙara masa yarda yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam annam tirad amanti su ƙara tabbata a gare shi yace yadhhabu as-salihun al-awwala fal-awwala annam tirad amanti su ƙara tabbata a gare shi yace ƙarshen duniya nagartattun mutane bayan Allah salihai za su rinka mutuwa shine yadhhabu ma'ana yadhhabuna za su rinka tafiya suna mutuwa suna ƙarewa idan wannan nagartaccen ya rasu to ba za a ƙara samu wani kuma ya mai gurbin sa ba idan wani ya rasu shi ma ba za a ƙara samu wani ya mai gurbin sa ba idan wanda bai kai su ba ya rasu sai kaga wanda bai kai su ba ma kuma ba za a ƙara samu wanda zai mai gurbin sa ba in kun fahimta ai haka ƙarshen duniya zai kasance za a yi ta mutuwar malamai nagartattun bayan Allah ya sita tafiya annabi tsirada aminci tsara tabbata a gare shi cewa ya baqa حفالة كحفالة الشعير أو التمر سي سورة باب وندي رجي دقسكم متانيكما سي حفالة حفالة شيني الرديء مي الرديء لا لا تتن أبو سي كسن سي باب وندي سكي سورة سي لا لا تتو دقسكم متاني كحفالة الشعير كما يدك سلا لا تتن شعير الشعير نو إن كاين أبنتني دي سنة كما دا الكما nau'in alkama ne eh nau'in alkama ne amma yanayin girman su da abin nan su ba ɗaya bane to lalatacce daga cikin sha'ir wanda idan aka fitar da mai kyan shi za a zubar da shi to kamar yadda kaga haka to haka zai kasance ƙarshen duniya duk wanda suka rage irin waɗannan ne kawai ko kuma awi tamri lalataccen dabino idan ka sai dabino zaka ga akwai mai kyau da zaka ci akwai wanda zaka tsutsa ce a ciki sai dai kai me sai dai ka zubar sai dai ka yi dashi to haka zai kasance mutanen da za su yi saura idan nagartattu suka tafi sai da irin waɗannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la yubalihumullahu balatan Allah madaukakin sarki ba zai kula da su ba zai damu da su ba damuwa zai kasance ba su da wani matsayi da muƙami a wajen Allah madaukakin sarki kwata kwata mutanen kawai ne kawai Allah baya ganin girman su ko kaɗan to irin su ne za su yi saura a cikin duniya kaga akwai matsala kenan rawahu al-bukhari wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin ingataccen littafin sa malami suka ce wannan hadisi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na gaya mana daya daga cikin abubuwan da za su faru karshen duniya ne karshen duniya zai kasance nagartattun mutane suna ta tafiya kuma aka ce nagartattu za ku ga ba wai ana nufin malamai ba fa shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amfani da lafazin as-salihuna ne as-salihuna min kulli nahiyatin nagartattu daga kowace irin nahiya misali daga cikin malamai nagartattu za su tafi daga cikin attajirai nagartattu za su rinka tafiya daga cikin masu mulki nagartattu za su rinka tafiya ba haka bane kowanne irin nahiya kowace irin fanni za ka ga nagartattun ake daukewa kuma dai yanzu zaman da muke ciki to zaka ga an dauko hanya ko ba haka bane wallahi duk wani babban mutum da kaji an ce ya tafi da wahala iya samun kuma wanda zai mai gurbin sa yan uwa ba haka bane bari in baku misali kaɗan daga cikin abin da ya shafi malanta a cikin malanta a garin an yi malamai irin su Malam Abubakar Gumi Malam Abubakar Gumi shi kadai authority ne wallahi Malam Abubakar Gumi akwai labarin da na samu Sheikh Dahir Bauchi yana bayarwa Malam Dahir Bauchi ne da bakin sa yake bada labarin game da Abubakar Gumi yace lokacin da Saudi Arabia ta aika da wasu kudi masu yawa za a taimakawa musulman Najeriya ta hanyar gina masallatai da abubuwa haka kudi ne masu yawa a lokacin gawan menene ba soja bane soja ne a lokacin gawan saboda haka sai gwamnatin tarayya ta sa hannu sannan kudin za su fita saboda haka ba sa hannu ba Malam Ayyar Bauchi yace Abubakar Gumi ne yaje tattaro gwamnonin arewa shi da kansa bawai gwamnoni su tattaro shi ba fa shi ya tattaro su an fahimta kun ga mu yanzu malaman magalibi sai gwamnoni su yi ne su tattaro su sai a ci ana neman malamai duk ajiyar gwamnati sai kowa na ɗarawa ne ya je zauna da Allah ba haka ake ba haka ake sai gwamnati wani neman duk malamai sai ga duk malamai an tafi wani a ƙasa wani ga shi na haka kowa sun koyar da kai sai ka ce mai jiran abin nan ina gaya muku ne da al'amarin yake irin waɗannan gwamnonin da suke zuwa suke tara malamai a gaban su gaya musu abin da suka ga dama dan Allah ya za a yi su gaban mutuncin malamai ya za a yi su gani ba za su gani ba a matsayinka na babban malami mai kima mai mutunci idan gwamna yana son ganin ka ya taso ya zo gidanka ya nemi shawarwari ka ba shi shawarwari wannan ba wani abu bane ko kuma alalla kalla ka nemi appointment da kai sai shi ka je din babu matsala malami suka ce babu laifi dan mai da'awa ya je gidan mai mulki da abin da ya shafi jama'arsa ba buƙatar kansa ba shine matsalar kawai annabi Musa ba gidan Fir'auna yake zuwa ba bai je gidan Fir'auna wa'azi ba ya je annabi Musa a manzon Allah ne saboda haka babu laifi to a lokacin Malam Abubakar Gumi shi ya tattaro gwamnonin arewa yace duk su da wasu manya-manya da ake ganin mutuncin su arewa har da su Malam Dahir Bauchi duk ya tattara su yace su nema musu zama da shi gawan din saboda haka aka nemi appointment da gawan ya ba su lokaci suka je kuma yace musu idan suka je kada wanda ya magana shi zai magana wallahi wannan Malam Dahir Bauchi yake bada labari da bakin sa ni na ji clip din da kunne na yake bada labari yace suna zuwa sai aka ce to malam bismillah ce wallahi da ya tashi kawai sai ya rufe ga wanda fada shugaban kasa fa kuma na soja ba irin nan farar hula ba Malam Dahir Bauchi wallahi yake bada labari ce ya rufe shi da fada ya ce masa fada ya ce dan kai ba musulmi bane a turo mana abinda zamu yi addinin musulunci ake kana mu kai maka ba mu kuma a hana mu ya ce wallahi baka isa ba yana nuna shi yana malam kai hakuri me ya faru wallahi da Allah ku nemi clip din ku ji kun san dai ba a shiri tsakanin Malam Dahir Bauchi da Malam Abubakar Gumi amma wallahi shi yake ba da wannan labarin yace ya taiwa shugaban kasa fada yana malam me ya faru sai da karshe da kyar ban ya sauka yace ya zai a turo mana kudi ka a lokacin yace aje a sa hannu da Allah a cire kudin nan dan Allah ka ga me yanzu akwai malamin da zai iya wannan akwai yaje rufe shugaban kasa da fada na farar hula Mala Abubakar ya tafi Mala Abubakar gum ya tafi ba mai gurbin sa ba hayyanzu ba mai gurbin sa ko amme mai gurbin sa babu irin sa saboda Mala Abubakar gum ba duniya yake nema ba wallahi ba duniya yake nema ba su kansu shugabannin sun sani lokacin shagara idan aka ce masa ga Mala Abubakar gum zai ce to me kuma nayi me nayi manyan mutane ne waɗanda su al'umma su ce a gaban su da yawa daga cikin waɗannan shugabannin sojojin mu na yanzu wallahi sun shiga aikin sojoji ne saboda Malam Abubakar Gumi da yawa daga cikin su da kuke gani har da wasu daga cikin wanda suke shugabancin ƙasar nan wallahi saboda ya zabarar da su ya nuna musu aje ai tun daga lokacin su kuma da ya mutu shikenan ba ƙara samun irin sa ba amma dai akwai malamai tsayayyu dai har yanzu amma ba su kai shi ba ba haka bane yanzu kwana-kwanan nan wanda suka tafi irin su Malam Jafar irin su Malam Albani su ba an ƙara samun irin su da Allah tunda su Malam Jafar su Malam Albani suka tafi har yanzu dai akwai malamai nagari to haka suka tafi ba ƴan uwa wata rana sai dai a samu kuma sai a hankali kawai sai a hankali to haka koda a mulkin gargajiya ka ɗauki sarauta kalli duk yadda zaka zagi sarki Ado Bayero wallahi yana da kariya a garin Kano sosai da sosai yana da mahimmanci a garin Kano yadda baka tsammani mutane irin su Galadiman Kano duk mutane ne da sun amfanar da mutane ba a san adadin su ba yan sauratan ma gaba ɗaya an lalata ta ba a ganin mutuncin ta to haka abin yake duk wanda ya tafi sai kaga a ƴan kasuwa ma kuma haka ne haka aka al'amarin yake to haka nagartattu za su yi ta tafiya wanda ba su kai su ba suna maye gurbin su idan su ma suka tafi wanda ba su kai su ba ne ya su yi me za su maye gurbin su haka duniya za ta tafi haka za ta ƙare Allah maɗaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi ɗan uwa Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa hadisi na 22 ar-rifa'at bin rafi'in az-zurqi radiyallahu anhu an karbo daga rifa'a dan rafi az-zurqi Allah kara masa yarda kale yace ja'a jibrilu ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala mala'ika jibrilu alayhi salam ya zo wajen annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi kala yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ta'udduna ahla badrin fikum me kuke irga waɗanda suka je yakin badar a cikin ku ya kuke wannan irin kallo kuke musu wannan irin matsayi kuke ajiye su a cikin ku wanda suka je yakin badar kala sai annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace da mala'ika jibril min afdalil muslimina suna daga cikin mafiya falalan musulmi gaba daya idan aka ce ahli badar to suna ɗaya daga cikin wanda ake kallon su on top a cikin musulmi duka sun fi kowa falala manzon Allah ya ga mala'ika jibril sallallahu alaihi wasallam aw kalimatan nahwaha marwacin hadisin yace ko kuma wata kalma mai kama da haka ma'ana shakka ce daga marwacin hadisi ko annabi ce wayi min afdalil muslimina ko wata kalma da take kama da min afdalil muslimina kala sai mala'ika jibril yace da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa kaza man shahida badran min al mala'ikati to haka nan mu ma mala'iku muke kallon wanda ya halitta yakin badar daga cikin mala'iku an fahimta haka mala'iku suke kallon wanda duk ya halitta yakin badar a cikin shi shi ma na ɗaya daga cikin mafiya falalan mala'iku gaba daya wannan shi zai nuna maka ashe yakin badar ba iya mutane ne kaɗai ba ko har dawa har da mala'iku Allah ya ce istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati mai murdifina Allah subhanahu wa ta'ala ya ce istastaghithuna rabbakum tuna lokacin da kuka nemi agaji da tanyan ubangijinku Allah ya ce fastajaba lakum sai Allah ya amsa muku yace muku anni mumiddukum ni mai taimakon ku ne mai karaku ne bi alfin min almalaikati da malaiku dubu murdifina wasu na bin wasu wallahi wata aya kuma aka ce musawwimina masu alama kowanne an mai alama shine sun sa farar rawani saboda haka ɗan uwa yakin badar an yi shi ne a shekara ta biyu bayan hijira a ranar juma'a irin ranar ta goma kenan a watan ramadana aka yakin badar annabi tsira da aminci tsarsa bata a gare shi na tare da sahabbai mutum 313 ko mutum 310 wani abin kamar yadda rawayoyi suka zo amma dai ba su ce mutum 300 da wani abin ba 300 fa da wani abin shine wasu daga cikin malamai suka ce shine adadin mutanen da suka tsallake kogi tare da daluta jaluta kai afwan falamma fasala daluta din ne ba jaluta ba jaluta shi arin falamma fasala daluta bil junudi qala inna allaha mubtalikum binahr faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man igtarafa ghurfatan bi yadi fasharibu minhu illa qalil to wannan qalila minhum din sune sai Allah ya ce falamma jawazahu huwa wal ladina amanu ma'ahu yayin da suka ketare wannan kogin shi da wanda suka imani tare da shi to wadanda suka ketare kogin nan basu ketare umarnin Allah ba ta hanyar shan ruwan da aka ce kada su sha duk wanda ya sha dama ya ce to ba ni ba shi sai ya koma gida to wasu suka kasa cin jarabawa ne suka yi ta shan ruwan nan to akwai wanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da su ba su sha ruwan ba to shine aka ce su ma adadin su mutum 313 adadin wanda suka yakin badar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sune annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga sayyidina Umar game da wanda suka yakin badar lokacin da annabi tsira da aminci ɗaya daga cikin sahabbai mai suna Hatib ibn Abi Balta'ata ya fitar da rahoto na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kaiwa kafirai saboda yana jin tsoron dukiyarsa da take garin Makka kasu lalata masa ita sai yake gani idan ya musu haka to za su dauka cewa yana tare da su za su kare masa dukiyarsa ba ya yi haka bane don munafunci kuma sai Allah madaukakin sarki ya sanar da manzon Allah cewa ga abin da Hatibi sallallahu alaihi wasallam shine sai annabi ya aika yace aje a dawo da yar aikin da ya aika kaman ta karasa garin Makka ya aiki sayyidina Ali da wasu mutane suka je suka dawo da ita da takaddar da aka aike su da ita to shine sayyidina Umar yake cewa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah ka kyale ni in sara kan munafikin nan ka kyale ni in sara kan munafiki annabi ya ce ya halitta yakin badar fa baka san Allah madaukakin sarki ya kalli mutane da suka je badar ba yace musu ku je ku yi duk abin da kuka yi kuka dama na gafarta muku duk wanda ya halitta yakin badar Allah madaukakin sarki ya ce duk abin da ya ga dama a duniyar nan ya je yi Allah ya yafe masa kaga ba kananan mutane bane shi sa idan ana rankin sahabbai maratib nasu ana kawo daga wannan sai wannan idan ka ce khulafa'ur rashiduna guda hudun nan to sai a kawo kuma wannan shirin da suke tare da su ma'ana al-ashratul mubashshiruna ko bil janna waɗannan mutum goma wanda ake kawo bayan su sai a ce ahlul badri bayan su sai a ce ma'abuta badar saboda falalarsu da kimarsu mutane ne na musamman kamar yanzu a Najeriya ne a sojoji ka ce ba wanda suka yi yakin ba sasa na farko misali ne ke baku ai sai kaga a ba ku san yakin ba sasa bane ina ganin shi sai kuke dariya waɗanda da ba dan kokarin da suka yi ba tun Najeriya ta rabe ai ko da tun Najeriya ta rabe su suka tsaya suka lokacin da aka yakin Ojukwu da sauransu to waɗannan kaga Najeriya ta girma masu ko duk wanda ya wannan yakin ana daukar sa a matsayin wani hero ne a cikin sojojin Najeriya sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda ya je yakin badar wani na musamman ake daukar sa saboda suna da mukami na musamman suna da matsayi na daban to ƴan uwa a cikin mala'iku ma wanda ya je yakin badar haka mala'iku suke daukar sa shi ma na musamman yadda Allah madaukakin sarki ya alƙawarin zai ƙari sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da mala'iku kuma ya ƙare su ya ba su taimakon mala'iku حديث يتبتى دقى جبير ابن مطعم أتكم مسند نا سعيد ابن منصور يكتي و لو قتند أكي ياك بدر يكتي مكوبي زوبا ما أسامنا سرابا سيديغا وان إرن كوراكو حياكي دقى سما كيكا تروروا تتوري أوجيه قدا يكتي تناسقوا دقى سما tana saukowa daga sama yace shi yana ganin wannan ya san mala'iku ne yace bayan sakkowar su ba da dawa kuma sai aka samu nasara haka nan akwai hadisi na Abdullahi dan Abbas wanda Imam Muslim ya fitar da shi yace lokacin da ake cikin yakin wani daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya biyo wani daga cikin kafirai yana gudu kawai sai suka ji wani irin kuwa a bayan su ana zabarar doki ana dukan sa da bulala basu ankara ba kawai sai suka ga an kashe wannan kafirin su ba su suka dake shi ba ba su suka sare shi ba kawai sai ga ya fadi ya mutu da suka je suna ba manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi labarin sai ce zalika madadun min as-sama'i salis yace wannan taimako ne daga sama ta uku Allah ya turo su kun ga ashe mala'iku sun yi me kenan sun tabbata sun zo saboda haka a yakin Badar har da mala'iku aka yi shi shi sai an ba haka ta yaya aka ga mutum 300 da dan wani abin sun samu nasara akan mutum 1000 tun 1000 wannan taimakon Allah ne a subhanahu wa ta'ala hadisi na gaba wa ardi وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال انكر بودا صحابي عبد الله بن عمر الله قال مسير داشي ده مايفن سيتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم امنتي سقار تبت اغريشي اذا انزل الله تعالى بقوم عذابا اذا الله مدوكين سركي زي سوكر ودا وسو متاني عذابا ساكمكون ليفن ده سكاي اصاب العذاب من كان فيهم ثم بوئثوا على اعمالهم عذابر ذات شافي ذات سامو دو وند يكسنتي ا cikin su tare da su sanara tashin alkiyama sai a tashi kowa ala a'malihim akan ayyukan su sai ayyuwam tazal yawma ayyuhal mujrimun sai a ce nagari su wari sai akai su aljanna mutanen banza kuma sai su wari sai akai su wuta a lahira kenan amma a duniya idan azaba ta zo ya za a yi gamewa za ta yi gaba daya shine watta fitnatan لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة الله تكو كياي كتورة فتفتنا دا إدن تتاشي ذات غمي واندسكي واندسكي زالنسن أتكين أسوسوك ليبا با إيا واندسكي زالنسن أكيب أزاب ذات غمي با آآ هاو واندبا سوبا شيسا دلوك سند أكي أبند بي كما تم أتكين متاني للين أساموس متاني سهانا للين أساموس متاني سي غرغلي lalle ne a samu su mutane su wa'azi wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar lalle ne haka Allah madaukakin sarki ya fada lalle ne umarni yake bayarwa dole ne a cikin mu a samu ta al'umma da za su rinka umarni da kyakkyawa idan an bar shi su rinka hani daga mummuna idan an zakke masa dole ne da kun ga aikin hizba ba na hizba bane su kadai kenan ko aikin hizba na kowa da kowa ne sai dai aikin hizba a hukumance to wanda aka ware aka ce su wannan aikin shine su ne zasu amma akwai aikin hizba na kowa da kowa a layin ku a unguwar ku a gidan ku akwai abubuwan da ake ba daidai ba to lalle ne kai magana idan Allah madaukakin sarki ya sako da azabar to ba za a ware su wai suke aikin ba wanda gida ne ake badala wanda gida ne ake tata wanda gida ne ake shayi ba za ta ware ba duk za ta same mu yanzu Allah madaukakin sarki ya dauke azabul istisal shine azabar da za a sako mana da tsawa ta halaka mu gaba daya a zubo mana ruwa ya hallaka mu gaba daya ai mana ruwan duwatsu kamar yadda aka mutanen annabi Allah madaukakin sarki ya dauke wa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wannan azabar amma azaba ta daidai ku gari ko wata nahiya za a iya yi kamar me kamar Allah madaukakin sarki jarum mutane da azabar yunwa ko azabar mugayen shugabanni da zasu ta dandana mana azaba ina fatan fahimta duk wannan azaba ce ko ba azaba ba ce azaba ce yanzu dan Najeriya da Allah baya cikin azaba eh gaskiya ne dan Najeriya tsakani da Allah yana cikin azaba ko baya ciki yana cikin azaba to duk wannan nau'i ne da Allah madaukakin sarki yake bi ya dandana mana sakamakon abin da muka sance mana aikatawa wannan shi zai sa na dan ja hankali kadan akan wani abu da yake faruwa a cikin al'umman mu can kwanakin baya na dan yi ishara a gare shi a kan yin bari lokacin da nake hudu ba shine abin da ya shafi chata wato chatan nan ta shiga cikin mu tayi dumudumu tayi kane kane wanda wallahi ba mu ankara da ita ba za ta halaka mu wannan chatar da ake ce mata bait najadin nan da wahala ka samu matasa ka samu mutum goma ka samu mutum biyar ba sai da Allah haka ne akwai matasa da yawa anan wajen haka ne matasa haka ne saboda abu ne da kana gida da waya ka zaka dauka ka daddanna tace ce zaka shige ta misali za a yi ball a ce da Manchester United da Arsenal da Barcelona da Real Madrid da ina ne sai ka zabi suwa za su ci ka zabi su kodin wannan za su ci tu wannan za su ci wa sai ka zabi guda goma in ka sa naira 100 idan ka ci sai a tattara 50,000 sai a baka ba wanda ya san kai da kai sai wayarka in ka zaka ce ta maka shikenan to shi yasa da yawa daga cikin matasa sun tsinduma a cikin ta wallahi tallahi wannan halaka ce yan uwa tata yadda kaga munin luwadi da munin kisan kai da munin zina duk waɗannan manya manyan laifin tata bata gaza su ba amma yanzu matasan mu suna tai wai sai mutun ya ce a ba irin wani ci aka na ba wai tatar da aka na wai ta kaci wai ka zo ka lalaka ci injuwa waye ga ya maka anan ka je ka karanta wannan wannan malami ne ya ga maka ta kaci aka na duk wani abin da kai da dan uwanka kuka sa kudi a kansa da niyya wanda ya samu nasara ya kashe kudin nan sunansa tata ko menene wallahi ɗan uwa matasan mu suna tai hatta kauyuka da kake gani hatta kauyuka zaka je ka shiga zaka je ka tarar da rumbu an sa Baitul Najja wallahi mutun ya keto daga gona yazo za a ce ta masa Baitul Najja ana tai mu ji tsoron Allah matasa mu ji tsoron Allah saban Allah ne idan zaka ci abinci da kudin da yake na halaka kaga wannan 50,000 din da ka samu kaga wannan 100,000 da ka samu kaga wannan 5,000 din da ka samu wallahi each and every kobo da yake cikin ta wallahi sai amma kai sabi akan sa haramun kace daidai kake da wanda je sata barawo ka san barawo ai ko daidai yake da barawon da je sato kudin wani zai yake ci da kai da shi ba bambanci sunan kudin sa kudin haramun sunan kudin ka kudin haramun ba bambanci duk silai biyar din da ka ci a Baitul Najja wallahi haramun ne saboda ƴan uwa tata kudi ake samu ba na hauka wani bawan Allah yake ban labari yace wani yake gaya masa cewa wani ya bude shago ya kira wani kawai zai rinka yi bashi jarabu ne kawai duk wata zai rinka bashi ko 150,000 ita ba ko 200,000 duk wata da Allah wani aiki ne zaka je ka samu a rinka baka 250,000 yanzu state government ko me yanzu aikin state government nawa ake bayarwa ana bada 250,000 sai dai kuma Suleiman likitoci to amma kaji kawai shi zai je kula da shagon ta arka bashi 250,000 a wata kuɗi ake samu kai ka sa naira 100 wannan ya sa naira 100 a cikin kuɗin da aka sa sai a samu mutum 1,000 su sa a ciki kuma abin da zai tsakura ya ba wanda suka cin bai fi kashi 15 a cikin 100 ba sauran nawaye nasa ne ƴan uwa tata kamar yadda na faɗa a wancan lokacin tana haifar da adawa da kiyayya daga ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa tata tana haifar da rashin ambaton Allah tana haifar da rashin sallah tata tana kusanta mutum dab da shedan in kana neman yan fada shedan na kusa ka samu dan tata taushi ne saboda ka matashi ka sani rayuwarka tana da amfani ga al'umma musulmi kada ka lalata ta irin wannan al'amari ka ji tsoron Allah ka daina wannan al'amari ka nemi kuɗi ta hanyar halaka wallahi kuɗin da zaka samu a caca in ka bi ta hanyar halaka wallahi Allah zai baka suna maka rantsuwa da Allah wannan Allah ne ya maka lamuni duk abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara zaka samu ba zaka mutu ba sai ka same shi ko kai ta ce ko baka ta ce ba wallahi sai ka same shi saboda ka idan ka je ka samu naira 50,000 a caca dama Allah ya kaddara zaka samu ne kai ne ka ci hakuri ka je kai ta idan ka zauna ta halaka malak ɗinka Allah zai dauka ya baka saboda ka abin da yasa nake ne wannan maganar na ina so in samu gaba ne saboda abin yayi yawa sosai kananan yaran suna yi sai ban kalura da ayyamu Allah sai ban kalura da yaran mu sosai ai wayene da suke rike ba kaga an dan tar ana abin nan shi yasa duk wani wasa na ban idan za a yi shi mai zafi zaka ga kan hankalin yaran yana kan waya wai shi ba tun da ake yake a shi abin da ya zaba yake so ya fado saboda kun ga abubuwan da ake jefa muku a waya mun lura da su wallahi za su kai mata barmu za su halaka mu za su halaka mu su arna ne ba su da doka da ka'ida babu abin da ya dame su ko kun san cewa akwai kasashen arnan da sun haramta tata
ko kun san da haka wallahi akwai kasashen arna ne amma sun haramta tata saboda tata tana kawo matsala a tattalin arziki ina ji irin su South Korea ne ko North Korea ɗaya daga cikin waɗannan kasashen akwai ɗaya daga cikin su kasashen arna ne amma ba su yarda da tata ba amma saboda Allah muna musulmi mu zo mu kullum ba mu da aiki inda zai abalbar dinnan kullum sai an yi ta ko san kullum sai an yi ta ayi asabar ayi lahadi ayi talata ayi laraba ayi kaza duk kullum a cikin bal ake kuma duk inda zai abal din za a sata ta kuma wani sai yayi kazo kana shiga matallaci kai sallah a tare da limami kai kaza kuma kaje kana tata tsakani da Allah baka warware kanka kenan duk ka da warware shi wannan ɗan uwana matasa mu ji tsoron Allah mu daina wannan abin ba daidai bane mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah ba daidai bane idan muka buya muka yi a daki wallahi Allah madaukakin sarki yana kallon mu kuma zai mana hisabi kuma duk abin da ka samu wallahi Allah ba zai sa masa albarka ba wallahi kuma duk abin da ka samu kai amfani da shi haramun ka ci duk abin da ka saya haramun ne idan riga ka saya ka dinka riga haramun ce har ka kashe ta haramun ce idan abinci ka saya ka ci na haramun ne ka ci haka je ka kasa yadda shi duk abin da ka amfani da shi wallahi haramun ne saboda ƴan uwa mu kiyaye Allah madaukakin sarki ya samu dace amin anan zamu dakata insha Allah ta'ala na'am na'am wannan wannan dogon bayani ne Malam Aminu wannan in ka dauko wannan bayani ka dauko bayanin yakin Badar zan gaba daya shi kuma yakin Badar yanzu in ana so a bada shi sai dai a samu lokaci a elector mai zaman kanta akan yakin Badar wanda insha Allah ta'ala idan dama ta samu sai ayi bayani akan ya aka yakin Badar me ya haddasa shi ma ya aka fito sannan da aka haɗe aka fara gabzawa kamar yadda ka faɗa mubaraza aka ko haɗuwa aka gaba daya to wannan za a samu lokaci a yi shi insha Allah ta'ala amma dai farkon yin sa mubaraza aka fara tsakanin sabai guda uku bangaren musulmi da guda uku bangaren mushrikai wanda daga nan kuma aka zo aka rinsabe gaba daya aka ci gaba ne wanda suka yi shahada daga cikin musulmi ɗan kaɗan ne ba su da yawa ba zan iya kai adadin su ba yanzu amma dai ba su da yawa ɗan kaɗan ne amma daga cikin kafirai an kashe kusan mutum 70 ko 60 wanda aka jefa su a cikin rijiya annabi ya yake musu magana sai bayan an kashe su yaki ne dai wanda in ka karanta shi zai kara maka imani zai kara maka samun fika da Allah madaukakin sarki aminci da Allah madaukakin sarki Allah yana iya taimakonka ko kai kadai ne a cikin mutum dubu wallahi Allah zai taimake ka kawai abinda Allah madaukakin sarki yake so ya ga da gaske kake ka yadda zai iya to Allah zai maka Allah madaukakin sarki ya samu dace amin abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ya bamu ladan gaba daya amin kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله